sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Binta Sulemaniya ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 29 ga watan Agustan 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hanifa za ta ba mu kanin labarai.
Ukraine da Russia na zargin juna da kai hare-hare a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke kasar Ukraine a jiya Lahadi. Kamfanin dillancin labaran Anadolu na kasar Turkiya ya bayyana jiya Lahadi cewa makamai masu linzami na girka da ake killawa daga doron ƙasa zuwa sama sun auna jiragen yakin Turkiya. Hotunan tauraron dan Adam sun nuna barnar da aka yi a wani katafaren sansanin soji da ke yammacin kasar Siriya da Isra'ila ta auna a hare-haren jiragen samanta.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Zartarwa ta Najeriya ta amince da kashe naira miliyan 718 don ayyukan tsaro da sa ido kan harkokin sufurin jiragen kasa na Abuja, kuma tuni har ta ba da kwangila ga wasu kamfanonin tsaro masu zaman kansu.
Ba maganan tsaro ko tsari na hanyar jirgin kasan ba, wayanda suke zuwa suke sa kayan bama-bamai ma a wannan hanyar ne tukuna aka yi da su, guda nawan su tukuna aka kamo da su, da waye da waye.
Za kuma ku ji cewa a yau ne shugaban jam'iyyar PDP Iyochia Ayu da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Alhaji Atiku Abubakar za su karbi tsohon gwamnan Kano Sanata Ibrahim Shekaru. Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin. Ukraine da Russia na zargin juna da kai hare-hare a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke kasar Ukraine a jiya Lahadi, a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa a kasashen duniya kan cewa ana iya illa ma tashar har ta fitar da iska mai guba. Russia ta kaddamar da sabbin hare-hare na rokoki da artillery a kusa da cibiyar da safiyar jiya Lahadi, inda jami'an Ukraine suka bayar da rahoton barna sosai. Gwamnan yankin Dnipropetrovsk na kasar Ukraine, Valentin Reznashenko, ya bayyana cewa harbe-harbe da aka yi da daddare ya sa sassan Nikopol da ke da tazarar kilomita 10 daga tashar nukiliyar suka rasa wutar lantarki. Harin makamin roka ya lalata kusan gidaje 12 a wani birni da ke kusa da Manhanas. Kamfanin dillancin labarai Anadolu na kasar Turkiya ya bayyana jiya Lahadi cewa makamai masu linzami na girka da ake cillawa daga doron ƙasa zuwa sama sun auna jiragen yakin Turkiya sunfirin F-16 da ke aikin sintiri a sararin samaniyar ƙasa da ƙasa. Zargin dai shine na baya-bayan nan da Turkiya ta yi cewa makwabciyarta kuma ƴar uwarta memba na NATO, wato girka, na auna jiragenta da ke sararin saman tekun Baharum da kuma tekun Aegean. Kamfanin dillancin labaran Anadolu ya nakalto majiyar ma'aikatar tsaron ƙasar tana cewa radar makami mai linzami samfarin S-300 na kasar girka da ke kan tsibirin Crete ya auna jiragen saman Turkiya a ranar 23 ga watan Agusta. Rahoton ya kara da cewa jiragen F-16 sun kasance tsayin kafa 10,000 a sararin sama zuwa yammacin tsibirin Rhodes na kasar girka a lokacin da aka saita na'urar radar ta S-300 da Rasha ta kera. Hotunan tauraron dan Adam sun nuna barnar da aka yi a wani katafaren sansanin soji da ke yammacin kasar Siriya da Isra'ila ta auna a hare-haren jiragen samanta na baya-bayan nan. Kuma shugaban wani mai sa ido kan yakin Siriya ya faɗa jiya Lahadi cewa har ya nufi wata ma'ajiyar makamai masu linzami da ke ɗauke da ɗaruruwan makamai masu linzami masu cin dogon zango na wasu mayaka masu samun goyon bayan Iran. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Siriya sun rawaito cewa bayan harin da aka kai a daren Alhamis a kusa da garuruwan Tartus da Hama mutane biyu sun jikata tare da tayar da gobara a dazuzzukan da ke kusa ya kara da cewa an harba makamai masu linzami daga kan tekun Mediterranean kuma an harbo yawancin su masu fafutuka na ƴan adawar Syria a lokacin sun ce harin ya auna ma'ajiyar makamai da cibiyar bincike ta kimiyya da ke kusa da garin Maysiyaf na yankin tsakiyar kasar wanda kuma cibiyar gwamnati ce Maysiyaf yana tsakanin birnin Tartus dake gabar teku da birnin Hama na yankin tsakiyar kasar to ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
to nan ba da jimawa ba Hanifa za ta sake kawo mana karshen labaran duniya amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin majalisar zartaswa ta tarayyar Najeriya ta amince da kashe naira miliyan 718 don ayyukan tsaro da sa ido kan harkokin sufurin jiragen kasa na Abuja kuma tun har ta ba da kungilar ga wasu kamfanonin tsaro masu zaman kansu to amma kwararru a fannin tsaro sun bayyana ra'ayoyi da suka bambanta akan matakin daga Abuja ga wakilin murya Amurka Madina Dauda da rahoton
A wata takarda da babban sakataren yada labarai na ma'aikatar birnin tarayya, Anthony Ogunleye ya sa hannu, ta ce kwangilolin za su shafi samar da ayyukan tsaro ga tashar jirgin kasa ta Abuja da ababen more rayuwa na cibiyar sadarwa da kuma na'urorin lantarki. Kwangilar ta shekara biyu ce. Amma masanin harkokin tsaro, Captain Aliyu Umar Babangida mai murabus. Ya bayyana ra'ayinsa a game da kwangilar yana cewa
ba maganan tsaro ko tsari na hanyar jirgin kasan ba wayanda suke zuwa suke sa kayan bama bamai ma a wannan hanyar ne tukuna aka yi da su guda nawan su tukuna aka kamo da su da waye da waye da waye saboda haka wannan maganan dai in dai ana so dai a ce dai Malam Buhari Allah ya taya masa riko har lokacin da zai handin over amma yanzu haka ina ji kaman gaskiya an yi sace an zaki yayi girma
shi ma kwararre kuma mai fashin baki a al'amuran tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso ya ce matakin da aka dauka na nuni ne kamar akwai lauje cikin nadi
wannan shine abin da yake nuna wato kutun gwila da kuma bayyanawa a fili da tabbatar da abin da muka sha fada yaya ma aka cika da cewar jami'an tsaron da sojojin ne za su yi ballantana a ce wani kamfani ne wanda ya ƴan Najeriya za su iya daukar wannan kuskure ne kuma gaskiya abin Allah ba dai ne abin takeici ne to ya za a yi da Lagos zuwa Ibadan ya za a yi da Kaduna zuwa Kano zuwa Daura zuwa Maradi da ake tunanin za a aiwatar akwai lauje cikin nadi gaskiya
amma ɗaya cikin mata masu gwagwarmayar ganin an daina sace mata ana garkuwa da su musamman a jihohin arewa maso gabas Hajiya Aishatu Abdullahi ta yaba ne da wannan mataki da gwamnati ta dauka
labari ne mai dadi ai yau ko da an samu kin ga wannan tafiya da mutane kowa ya tsorata a hanyar nan yanzu akwai wannan sun je na zuwa Kaduna karab kaptinta suka ce yanzu ba dai an samu wani hanya ba ba inda za su yi tafiya kuma kin ga aka samu tsaro ko Allah na tuba insha Allah na dai taba ji minista an ya faɗa da bakin sa cewa za a samu tsaro wanda zai zama permanent kuma muna nan muna addu'a muna neman Allah ubangiji ya kuɓuto da sauran da suke hannu wanda suka shiga suka fito kuma su ma Allah ya sa su koma rayuwarsu kaman da Allah ya kare mu ya kawo mana saukin wannan bala'i kuma ubangiji Allah ya sa a samu kariya na ƙarshe
matakin ya zo ne watanni biyar bayan da ƴan ta'adda suka kai hari kan jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna suka sace mutane da dama tare da tayar da bam akan hanyar jirgin Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla an gaishe ki Madina Dauda har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Hanifa da karshen labaran duniya
A jiya Lahadi ne dai ministan tsaron Taliban ya zargi makwabciyar su Pakistan da kyale Amurka ta yi amfani da sararin samaniyar ta wajen kai hare-haren jiragen sama akan Afghanistan Mahmud Yakub ya yi zargi ne kusan wata guda bayan da Washington ta ce ta kashe shugaban Al-Qaida Ayman al-Zawahiri da makami mai linzami da aka harbo daga wani jirgin sama mara matuki a maboyarsa dake tsakiyar birnin Kabul a ranar 31 ga watan Yuli. Yakub ya shaidawa taron manema labarai a babban birnin kasar Afghanistan cewa tun daga lokacin da jiragen yakin Amurka marasa matuka suka ci gaba da shawagi a sararin samaniyar kasar sa domin keta hurumin yankin ta, yana mai kira ga Washington da Islamabad da su dakatar da wannan keta doka. Hukumomin Italiya sun yi tururuwa a ranar Lahadin da ta gabata da rage cinkoso a matsuguni bayan da wasu kwale-kwale da ke dauke da bakin haure kusan 1000 suka isa gabar kudancin Italiya da kuma wasu kananan tsibiran ta biyu a ƙarshen mako. Kusan jiragen ruwa 50 ne suka isa tsakanin daren Juma'a zuwa Asabar a tsibirin Lampedusa da ke kusa da Sicily, a cewar gidan rediyon kasar da sauran kafafen yada labaran Italiya. Wasu kwale-kwalen da ke dauke da bakin haure sun isa Pantelleria, wani karamin tsibiri da masu hutu ke so. Daruruwan yan cirani ne suka fito suka tako gabar teku daga manyan jiragen ruwa na masu fasakauri a waɗannan tsibiran. Yawancin jiragen ruwa da masu safarar bakin haure suka kaddamar ke rike da fasinjoji kaɗan da ba su kai 8 ba, sai dai wasu na dauke da fasinjoji kusan 100. Da yawa daga cikin su sun fito ne daga Tunisia a cewar rahotannin.
Da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen House na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu muna Najeriya, inda a yau ne shugaban jam'iyyar PDP Iyorciya Ayu da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Alhaji Atiku Abubakar za su karbi tsohon gwamnan Kano Sanata Ibrahim Shekarau. A makon da ya gabata ne dai Sanata Shekarau ya bayyana fitarsa daga jam'iyyar NNPP biyo bayan rashin jituwa da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Wakilin muryar Amurka dake Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya aika mana da rahoton.
Ba maganar kudin gore muka yi ba, muka ce a jam'iyyar PDP ko jam'iyyar APC gaba daya dungurungun lalatattu ne muka fita. Wanda ya tuna a tarihi abinda ya faru a shekara ta 2018, muna cikin jam'iyyar PDP, ɗan uwanmu Rabi Musa Kwankwaso za su shigo. Kamar yadda na sha faɗa, ba shigowar sa ce ta fitar da mu ba, amma shugabanci na wannan lokaci. Muka ce ai kowaye zai shigo, babu hujjar a rushe shugabanci na jam'iyya. Aka rushe duk da kotu ta tsaye da su, amma Sakandi a wannan lokaci yayi kama karya ya rusa shugabanci na jam'iyya. Aka yi kiyateka, da aka yi kiyatekan nan kuma sai aka ba wani bangare guda daya. Gaba daya wanda muke tare da su suka ce wannan zalunci ne. Kuma mu da aqidar mu duk inda za a yi zalunci babu adalci, to babu mu a wurin. Mutane za su tambaya, duk da wannan abu da ake ganin kamar wai ana tsalle na a koma nan, a jama'a suna nan. Da a ce kawai wata bukata ta ce ko bukatar wasu daga cikin da muke shugabanci tare da su, ai da wannan gayyar ta al'ummar jihar Kano da su bi su mana biyayya ba.
Ina tunanin sai wasu daga cikin dalilai da aka ambata cewa an bar wannan tafiya shine ba a cika alƙawura ba. Alƙawuran nan kuma sun kunshi batun makomar waɗannan magoya baya da kake ta magana akan su. Yanzu ne makomar magoya baya gashi an yi wa PDP komai.
Ai abin da muke cewa shine mun zo yanzu da muka shiga PDP, duk duniya ta shaida, duk magoya baya mu sun shaida cewar babu zancen magana takara a yanzu. Domin bisa dokar hukumar zaɓe an rufe takara kowace iri jam'iyyu sun riga sun miƙa takarkarunsu. An ba da lokaci na musanya inda ya zama wajibi, nan ma an rufe shi. Saboda jama'ar mu sun sani, kuma mu da mun ce ai ba wai lallai mukami muke bi ba.
Akwai alƙawari kenan, misali in an kafa gwamnati?
Babu wani alƙawari a tsakaninmu. Mun shigo za mu yi tallan jam'iyya, za mu yi tallan yan takara na jam'iyya a dukkanin matakai.
Zancen watanni ya excellency da suke cewa an maka alƙawari kai ne jagoran campaign a Atiku a shiyar Arewa maso yammacin Najeriya.
Babu wannan.
kuma har ma za a baka wasu mukamai watakila in an kafa gwamnati a can federal.
To ni ban san da wannan ba, mu dai mun shigo cikin jam'iyya kuma mun nemi haɗin kan ƴan jam'iyya.
To Sir Dauna ya shigo jam'iyyar PDP a daidai lokacin da har yanzu gidanta na jihar Kano yake fama da rigimar siyasa, domin mutum biyu suna ikirarin takarar gwamnan Kano. Ya zaka cin karo nan kalubale?
To wannan maganganu kamar yadda aka sani muna sanar da cewa suna kotu, amma shigowar mu in Allah ya yarda za mu yi kokarin mu ga wace maslaha za mu kawo. Muna kyautu da zaton za a samar da maslaha, na tabbatar maka za mu yi yunkurin mu ga cewa duk wani sabani cikin jam'iyya mun kau da shi.
Shugaban jam'iyyar PDP wasu na ganin cewa ma yana wakiltar kwankwasa ne a cikin wannan jam'iyya.
A ni ba yanzu da muka shigo cikin jam'iyya ba ruwana da zancen waye yaron waye, waye dan gidan waye. Mun shigo jam'iyyar PDP muka sani abinda muke nema, za mu kokarin mu yi musu nasiha a zo a haɗu a ga yadda za a tunkari zaɓe ne zuwa. Kuma muna fatan insha Allah PDP za ta samu nasara.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashin hausa.com don samun labarai da dumin su. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don saurari shirin Ciki da Gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin Ciki da Gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta danganan an da musu da haƙƙinsu. A yau za mu ɗaura kan batun rashin biyan tsafin ma'aikatan wuta kimanin 50,000 haƙƙinsu na sallama. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarafila Hashim Gunal. A cigaba da kan bukorafin tsafin ma'aikatan lantarki PHCN kimanin 50,000 da aka sallama shekaru 10 da suka gabata ba tare da lura da biyan su haƙƙinsu na sallama ba, lamarin da ya jefa mafi yawan ma'aikatan cikin halin ƙaƙa na kai. To sai dai bayan gabatar da korafin da wannan fili na Ciki da Gaskiya ya yi, masu ruwa da tsaki a wannan lamari sun tashi tsaye don ganin an share waɗannan ma'aikata kukansu. Bukatar tsafin ma'aikatan da ta haɗa da biyan wani haƙƙi na musamman na daidaito kashi 10 cikin 100 na la'adar sayar da PHCN da kuma bashin albashin watanni 16 don jinkirin miƙa kamfanin ga 'yan kasuwa daga Yulin 2012 zuwa watan Oktoban 2013. Duk da yake an samu rashin fuskantar juna tsakanin wasu 'yan ƙungiyar bin haƙƙin ma'aikatan da shugaban ƙungiyar ma'aikatan wuta na Najeriya Kwamar Je Ajero, wanda hakan ya sa har ya janye hannunsa ga taimakawa ma'aikatan. To sai dai don samar da maslaha kan wannan lamari, wannan shiri ya tuntuɓi Kwamar Nasir Kabir, wanda jami'in ƙungiyar ƙwadago ne wanda ya aiki ƙudda-ƙudda Kwamar Je Ajero, kuma ya yi alwashin zama mai sulhun ta ko sa baki, wanda hakan ya nuna sakamako mai kyau.
Kwamar Nasir Kabir a makon da ya wuce a sanadiyar wannan korafi na ma'aikata kimanin 50,000 da aka sallama daga aiki a tsohon kamfanin NEFA ko kuma tsohon kamfanin wuta PHCN da wasu dalilai na buƙatar ƙarin girma ga ma'aikatan wuta ya sa aka tafi yajin aiki, amma yanzu an kafa wani kwamiti. Kuma mun fara yin bayanin wannan a shirin Ciki da Gaskiya na muryar Amurka. Yanzu faɗa mana halin da ake.
To alhamdulillah, alaina suru kamar yadda wayannan ma'aikata suka same ka, har ka nemi da lallai-lallai a taimaka musu, wanda har na ba da ƙorafin cewa na yi magana da shi Je Ajero, kuma mun gaya maka dalilan da ya sa wato dama ita ƙungiyar Nui ta shi kanshi Ajero kai in ce fushi. Wannan faɗa ne wanda ita wannan ƙungiya ta ɗauka tana yi wayannan mutane, maimakon su yaba abin da ake yi suka ɗauka suka tafi kotu suka sake koma ERCC su kama can su kama can, wanda har ka sa muka gana wato muka sa baki wanda ina mai tabbatar maka sa bakin da muka yi ko in ce korafin da ka kawo mun dubi girman ka ko mun dubi wato matsayin yadda kake mu'amala da al'umma har ya sa kaga kaman ni diddaban da lafiya har na shiga wannan magana kuma yadda ne alƙawari ko in ce na alƙawarta maka cewa zan yi magana da ajiru to alhamdulillah ya sauko kuma na lallaba shi mun yi magana na fahimta wanda ya kai ga aka yi zanga-zangan nan kuma aka yi yajin aiki to ina mai tabbatar maka kwamitin nan yanzu dai abinda muka sa ido shine mu ga wato ranan da muka diba musu na wa'adi da in ya cika bai wani abu ba to ina mai tabbatar maka za mu tabbatar da mun saki jaye dukkan wutan Najeriya gaba daya kuma akwai matakai na gaba da ina jin wato wannan kungiya take shirye-shirye wanda bazan so in fade shi a yanzu ba amma za mu ma ita gwamnatin uzuri mu gani tunda shi ministan wato Kwadago ya shiga wannan al'amari yace lallai zai gana da wato ministan shi wutan lantarki da kuma shauran wanda suke da ruwa da tsaki duk suna cikin wannan committee har da shi kanshi wato daga ita kanta kungiyar wato wutan lantarki akwai mutum biyu da aka diba duk suna ciki saboda haka duk abin da aka yanke ina mai tabbatar maka za mu sanar da ku to amma alhamdulillah dama muna so mu kuma miƙa godiyar mu ita kanta Voice of America da ta shiga wannan wato al'amari da alhamdulillah dama abinda muke faɗa kullun kenan mu a kungiyance kungiyar Kwadago a koda yaushe a daidai muke da mutun kari wato al'amura ko in ce al'umma damuwar da ke damun al'umma to amma ba wai muna cewa mutane su je su yi abinda doka ya saba doka ba duk abinda zaka kai abinda doka yace in kai abinda ya saba doka to babu hannun kungiyar Kwadago a ciki amma duk abinda muka san doka ta yadda da shi za mu tabbatar da mun bi haƙƙin al'umma kuma mun bi shi yadda ya dace kamar yadda muka saba ko mu tabbatar da cewa babu wanda aka cutar wannan shine matsayin kungiyar Kwadago a koda yaushe
nasu da ya nuna su waɗannan ma'aikata su zauna su jira su ga sakamakon wannan committee da aka kafa shi ma comrade Wajiru member ne a cikin wannan committee da aka kafa wanda zai aiki na mako biyu sannan ya kawo sakamakon binciken sa
wannan gaskiya ne wato in aka ce maka duk abin da aka ce an cimma yarjejeniya akwai abin da muke amfani da shi a kungiyar Kwadago da ake cewa MOU wato memorandum of understanding in har aka cimma wannan to ina mai tabbatar maka ba abin da zai hana ba biya mutane hakukin su ba wato abin da muke so wayannan mutane su fahimta shi babu yadda za a yi ka kawo koke ana bi ka koma kuma ka ce za ka kama can ka kama can ka ce bukatun ka zai biya yanzu misali da suka fara kawo nan matsa wato korafi da fari kaga ai shi wannan Jo Ajiro ya tsaya ya fara bin wannan abu ne wanda ina mai tabbatar maka duk wanda ya san waye Jo Ajiro ya san mutum ne wanda adalin mutum ne kuma bai wasa da abin da ya shafi hakokin al'umma ko ma'aikatan sa suna nan za su ina jin dadin maka karin bayani akan waye shi ni na mai mamaki da suka kawo nan korafi da suka tsallake suka koma suka je EFCC kotu da shauran su kaga duk da je magana tana kotu ba mu cika sa baki ba to amma muna jan kunnan su kuma muna jawo hankalin su da su fahimci cewa kungiyoyin nan lallai suna fada akan su amma babu yadda za a yi kana shugabantan kungiya kana kokarin ka wani ya zagaje na gole ka to kaga wannan abin da yake bata ita kungiyar rai kenan shi yasa da mun tashi fafutuka muke cewa al'umma su zuba ido su ga abin da zamu yi ba muna namu su kuma suna nasu daban ba saboda haka shawaran da zan ba su shi sai su jira su ga abin da wannan wato committee za ta yi kuma lallai kamar yadda na gaya maka Jo Ajiro mutum ne wanda ba zai taba yadda a zalunce su ba nayi magana da shi na fahimta wanda duk dai dama dai na son waye shi din tunda ya amince har da wannan wato alƙawari na tabbata mutum ne wanda sai ya biya ya ga ƙarshen wannan al'amari
kore na su kabir mun gode kwarai da gaske
to kuma mun gode muku VOA da wannan wato abu da kuka yi Allah ya bar zumunci kuma Allah ya sa duk wanda ya kawo korafi irin wannan zaka daga tuntuban mu kuma da izinin Allah za a magance shi. Allah ya saka ma wannan shiri da wato da ake cewa shiri a ciki da gaskiya lallai sun tabbatar mana ciki da gaskiya ne kuma insha Allah ga baya wato huda shi. So muna musu godiya, muna muku godiya gaba daya da fatan kuma Allah ya kare ku ya dada ba ku basiran wato bin hakokin al'umma kamar yadda kuke.
Sauraron kun dai ji abin da ya faru kan wannan takaddama kan neman haƙƙin tsafin ma'aikatan wuta na TSCM har 50,000. Shirin ciki da gaskiya na mika godiya ta musamman ga Kumar Nasir Kabir da Kumar Joe Ajiro bisa tsayin daka da suka yi na ganin an biya wa tsafin ma'aikatan hukokinsu. Haka kuma za mu saka ido kan duk wani abu da zai faru kan wannan takaddama domin dawowa don sanar da ku masu raro. Yanzu abada da duk waɗanda aka ji murmurinsu musamman wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri Nasir Adamu Elikaya. Ni Sarki Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba sace-sace muna bin ƴan siyasa.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne.
Ya intellectual da suke ko uwan wata ran sai sun zo sun sa su hoho.
Menene hoho?
Ibu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Elikaya.
To madalla an gaishe ka Sarfi Hashim Gumel. Masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice.
Ukraine da Russia na zargin juna da kai hare-hare a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia dake kasar Ukraine a jiya Lahadi. A daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa a kasashen duniya kan cewa ana iya illa ma tashar har ta fitar da iska mai guba. Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare na rokoki da atilari a kusa da cibiyar da safiyar jiya Lahadi, inda jami'an Ukraine suka bayar da rahoton barna sosai. Kamfanin dillancin labaran Anadolu na kasar Turkiya ya bayyana jiya Lahadi cewa makamai masu linzami na girka da ake cillawa daga doron kasa zuwa sama sun auna jiragen yakin Turkiya samfarin F-16 da ke aikin sintiri a sararin samaniyar kasa da kasa. Zargin dai shine na baya-bayan nan da Turkiya ta yi cewa makwabciyarta kuma ƴar uwarta memba na NATO wato girka na auna jiragenta da ke sararin saman tekun Baharum da kuma tekun Aegean. Kamfanin dillancin labaran Anadolu ya nakalto majiyar ma'aikatar tsaron kasar na cewa radar makami mai linzami samfarin S-300 na kasar girka da ke kan tsibirin Crete ya auna jiragen saman Turkiyya ne a ranar 23 ga watan Agusta. A jiya Lahadi ne dai ministan tsaron Taliban ya zargi makwabciyarsu Pakistan da kyale Amurka ta yi amfani da sararin samaniyar ta wajen kai hare-haren jiragen sama akan Afghanistan. Muhammad Yakub ya yi zargin ne kusan wata guda bayan da Washington ta ce ta kashe shugaban Al-Qaida Ayman al-Zawahiri da makami mai linzami da aka hargo daga wani jirgin sama mara matuki a maboyarsa da ke tsakiyar birnin Kabul a ranar 31 ga watan Yuli.
To masu sauraro, anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da Tatiana gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau ya ce taku Inta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ku huta lafiya, ma'assalam.